yayin da ma ake harama bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara. Yanzu haka wata matsalar da 'yan kasar ma ke fama da ita, ita ce tabbatun karancin mai, yayin da a bangare guda 'yan bumburutu, wato 'yan bula ma ke cin karinsu babu babbaka. Kawai yanzu dai, masu ababen hawa kan shafe a wani a layukan mai, kamar yadda na tara a wani gidan mai mallakar NNPC.
Wahalar mai din ne dan wani aminan mai gashi a 'yan bula ma ke da muke saya 150 yanzu sun kara kuɗi 280. Shi ne muka ce to gara ka sayi mai 200 mutane nawa mutum nawa za ka je ka ɗauka fasinja. Karan kwata lokacin ne Allah ya taimaka muka samu a nan ɗin gobe sai mu ɗibi fasinja.
Sunana Garba Muhammad. To mai ɗin ne kowane lokaci irin wannan shekara muna samun matsalar tsadar mai, kuma ba za mu iya gane me problem ɗin ba. Kowane shekara haka muke shan wahala, kuma da zaran Disamba ya zo ya wuce Kirsimeti ya kare shi kenan, kuma komai ya je normal.
To sai dai kuda alamun yayin da na gwamnati ke shaidawa akwai wasu gidajen mai da ke wuce makadi da rawa, kamar yadda wannan direban ya tabbatar.
Sunana Alhaji Hussein Baka. Su dai ba mu san me yake faruwa ba, yawancin gidajen mai ka suna da mai ba sa son sayarwa ne. Muna fitin masu gidajen mai ne kai, ba rashin mai din ba ne kawai. Yawanci duk suna da shi sun rufe sun fi sayarwa. Neman dukiya ne, wasu suna boya da dare suna sayarwa, suna sayar ma yan bulan mace. Na barin lolita 180 a wani wuri ma 190 na hanyar gire nan ɗazu jiya da safi 190.
Sautari akan zargi da lalaman fetur masu zaman kansu na Ifman da ma masu dakon mai na NATO, da cewa suke boye man domin cin kazamar riba musamman ma a wannan lokaci, zargin da shugabannin kungiyar biyu ma ke musantawa. Alhaji Abdulmalik Bello shi ne mataimakin shugaban kungiyar NATO a shirin Yola, wanda kuma kusa ne ma kungiyar Iman, ya ce rashin sani ne yake sa ake musu wannan zargi.
Maganar karancin mai da ake da shi ko kuma rashin mai bai shafi wanda yake ɗauko mai ba, domin shi sai ya samu kayan zai ɗauko. Shi memba na NATO shi mai mota ne, sannan kuma mai hidimar mai kuma shi kuma marketer ne na independent marketer ko kuma major marketer. Saboda mu ne masu zirga-zirgar wannan man fetur da kuma at the same time dillale ne wannan man fetur, babban dalilin da ya sa ake da wannan matsala na wahalar mai dai a takaice shi ne babu manne a ƙasa. Domin kasan nan a kowane rana abunda muke konsumi yana kai lita miliyan 35, yanda su yin nufi su gabaya, wanda kuma wannan lita miliyan 35 nan ba a samun shi a cikin Najeriya, wato refinery Najeriya ba sa refining wannan kaya, dole sai an kawo shi daga waje. Kuma dillale masu kawo wannan daga waje daga shekarar da ta wuce nan, lokacin da aka samu matsaloli na su dala da sauransu, yawancin su gaba ɗaya sun dakatar, wanda ita NNPC ita kadai ta dauki kashi 90 na cikin na shigo da man nan kasar nan. Saboda haka yau idan man nan yayi karanci, sai gwamnati ta tambayi NNPC me ya hujja, domin su ne suke komai na magana man nan.
Kuma da menene ne yanzu da kadan raba na kawai da ta shi ne ma ko zai fi dana na kudin su dangane da wannan matsala na karancin mai a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.